Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Fatan an tashi lafiya. Binta Sulemani Rice tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke fashin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To binta a Najeriya ƙwararru kan harkokin tattalin arziki da masana kimiyyar halayya da zamantakewar dan Adam da kuma talakawan ƙasar sun fara mayar da martani akan alƙaluman da hukumar kula da lamurran ƙididdiga da bincike kan sha'anin cigaba ta ƙasar. Wato National Bureau for Statistics NBS ta fitar a makon jiya game da mizanin talauci da 'yan Najeriya ke fuskantar. Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya aiko mana da rahoto kan batun.
Alƙaliman na kunshe ne cikin wani rahoto da hukumar NBS ta wallafa a ranar Alhamis din makon jiya, wanda ya nuna daga cikin kiyasin yawan 'yan Najeriya miliyan 200 fiye da miliyan 133 na cikin kangin rayuwa saboda tsananin talauci. Daga cikin wannan adadi in ji rahoton mutane miliyan 86 mazauna yankin arewacin Najeriya ne. Rahoton ya biyo bayan wani ƙwarya-ƙwaryan bincike ne na tsawon shekara guda da hukumar ta NBS ta yi a jihohi 36 da yankin Abuja bisa haɗin gwiwa da wasu hukumomin ƙetare da suka haɗa da UNICEF da kuma UNDP.
Shekaru kaman 15 da suka wuce ina noma ko kuma ina sayan abincin da zan ci a shekara ko shekara ɗaya da rabi, amma a yanzu wallahi da kyar zan samu abin da na sai kwano ɗaya ma. Ɗayana 14 matata ɗaya.
Ya za ta asibiti?
Wake zancen asibiti. Yanzu haka ina da mara lafiya guda biyu a gida, suna gida a kwance.
Ismail Muhammad Dambata. Ni Sama'ila ni ma ina cikin talauci. Wallahi ina ciki. Dalili yanzu ni mai sana'a hannu ne, amma saboda talaucin yanzu na fi sati hudu ban yi aiki ba. Rayuwa ta yi tsada.
Wasu 'yan Najeriya kenan dangane da wannan rahoto na hukumar NBS. Magidanta 56 ne aka tattauna da su kan yanayin rayuwa a fannoni daban-daban a yayin binciken, inda sakamakon ya nuna mazauna jihar Sokoto na kan gaba wajen fuskantar wannan kalubale. Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero Kano ya ce baya ga kalubalen tsaro da karancin masana'antu a galibin jihohin arewacin Najeriya akwai ƙarin matsaloli da suka jefa lardin arewa cikin wannan yanayi.
Akwai tsare-tsare da gwamnati take yi wanda ba sa taimakawa arewacin Najeriya. Misali idan ka duba baya ga kudin man fetur da ake akan raba, kudin da aka fi samu a yanzu za a iya cewa haraje-haraje, musamman wannan haraji na BAT. Shi haraji na BAT duk gari ko duk kasuwar da aka siya abu annan ya kamata a ce an biya wannan harajin. To amma sai a rinka tare harajin, misali daga Lagos daga Ogun a kamfaninnuka, gwamnatin Lagos da gwamnatin Ogun sai su karba.
A nasu bangaren masu nazari kan kimiyyar halayya da zamantakewar bil'adama sun ce rahoton na hukumar NBS ya ƙara haske yadda talauci ke barazana ga tsarin zamantakewa a tsakanin 'yan Najeriya.
Shi dan Adam bukatunsa akasari ba sa samuwa idan babu walwala, kuma walwalar dan Adam ba za ta samu ba sai yana samun abin tasirifi.
Professor Abdullahi Mai Kana Madaki kenan masanin kimiyyar halayya da zamantakewar dan Adam a Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwai, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud.
A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan masu sauraro za a mana afuwa saboda tangardar na'ura da muka samu.
Ecuador ta ci nasara kan kasa da goals guda biyu
ya ma kamata goals uku ne amma an cire goal daya saboda offside. Yanzu da aka kammala wasan naga cewa yankata basu ji dadi ba ko kada amma ya Ecuador a cikin murna suke sosai sosai saboda sun ci nasara.
To wadanne wasanni ne za a buga a yau Litinin?
Gobe Senegal za su buga da Netherlands, bayan su kuma USA za su buga da Wales.
To Kali, da yake kai batun Senegal wacce ita ce kasar Afrika da za ta fara fafatawa, yaya wannan wasa zai kasance duba da cewa babu Sadio Mane a tawagar da Senegal?
To ko da yake ba Sadio Mane, Senegal suna da yan wasa da yawa da za su taimaka musu. Yan wasa kaman Ismaila Sarr da yake buga ma Watford England, akwai Pape Matar Sarr shi ma yana buga England, Tottenham Hotspur, sai kuma yan wasa kaman Mendy da yake buga da Leicester City, da Idrissa Gueye da yake buga Everton, da dai sauran yan wasa. Ina tsammani cewa Senegal za ta shiga wasan da niyan nunawa cewa ko da yake Sadio Mane ba zai kasance ba, sauran yan wasan za su so su nuna cewa su ma da zafi suke. Bayan Senegal muna sa idon mu ga me USA za su yi. USA su ma suna da yan wasa masu fasali.
To madalla, Kale Abdu kenan ɗaya daga cikin wakilan da muryar Amurka ta tura kasar Qatar. Masu sauraro kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aika ta daidai ba dan bin kadu a tabbatar da adalci. A yau za mu daura kan kungiyar korafin masu gwanjan kaya ta Najeriya da ke zargi hukumar yaki da fasikofirar da fara fa a gwanjan kaya. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfila Hashim Gumel. Kungiyar masu gwanjan kaya ta Najeriya ta zargi hukumar yaki da fasikofiri wato kwastam da rufa-rufa a lamarin gwanjan kayan da ta kwace musamman motoci. Kungiyar masu gwanjan kayan da ta bakin shugabanta Alhaji Musa Kura Abubakar ta kawo hotunan wasu motoci ce lafiyayyu ne amma aka sayar da su kan kuɗi kalilan ga masu uwa a gindin murhu a hukumar. Haka kuma kungiyar ta ce ta bi ka'idoji wajen yin rajista da hukumar amma ba a dama da su a harkokin gwanjan kaya. Lambarin da suka ce tamkar yin zagon ƙasa ne ga kuɗaɗen shigar gwamnati da ake samu daga hukumar. Ga ci gaban hira da shugaban kungiyar masu gwanjan kaya Alhaji Musa Kura.
Ganin muna magana kan zargin da kuke yi wa ita a hukumar custom, waɗannan motoci da kake magana da ake kira su crap, hukumar ta ce dan dake su ake yaje kai dariya na baka ma kenan.
To dan dake su a yi raje dan dake su an nuna mana mana haba mu amana su mun yadda a takarda ga abin da aka faɗa amma a kai mu kamfanin da ake dandakewa ake kai dan da kan motocin nan an ba wani abu muka faɗa ba.
Faɗa mana ne zargin nan kuna nufin kawai ana sayarwa wasu mutane motoci ne kamar a ba su kyauta-kyauta kenan su je su ci gaba
da shi ne zargin mu, shi ne zargin mu kuma haka magana take.
Ai ba ke ƙarin bayani
wani ƙarin bayani kike so? Na gaya maka zargin mu kenan ana da kuma to ka gaya mu wai ina aka samu daga wani littafi ne daga littafi sun ce daga littafin custom ne amma duk wani abu na gwanjo yana ƙarƙashin BPP ni ba ni na faɗa ba doka ce doka kuma National Assembly Act ne saboda kar ma wani ya ce ni na fada wai ko dan a'a act ne National Assembly da ya kafa BPP duk wani harkan wanzo ko siya da sayarwa a karkashin ta yake amma in su customs suna da wata doka da bai kawo su karkashin BPP ba to wannan wani abu ne daban amma kuma mu abin da nake gaya maka ni an karbi kudi na naira 2,500 akan maganar an mun register za a dinga bani wanzo a custom kuma ba a bani ba an ce ba za a yi da ni ba menene dalili an ce wai hukumar mu ta kai custom kotu ah to kotu ni da lokacin da aka hukumar custom kotu ba ni ne shugaba ba kuma da na shigo Allah ya kawo ni cikin wannan ya ba da wannan shugabanci abinda na fara yi nace a je a samu legal department na bangaren doka na custom su zo mu zauna da su duk da ba ni ne kai karar nan ba amma ai kujera ce ba mutumin da yake kai bane domin ita kujera tana nan mutum zai hau zai tashi
Alhaji Musa duk ma maganar da ake yi kaddara duka maganganun da kuke faɗa din nan ma a ce haka ne tsakaninka da Allah inda ku ake bawa waɗannan motoci naira 10,000 nan za ku yi wannan magana
mu to ai mu ba mu ce a ba mu ai duk abin da muke yi mu ɗan gwanjo ne amudin lalai ne ba a ɗauka a bamu babu ake musayar mu ne tsakanin mai siya da mai sayarwa in sun ba kamar yadda suke yanzu direct auction allocation mu suka ba mu shi sai mun yi shi ai ka'ida ne
ina mai tabbatar ma wasu sun ji irin nan za su ce da ku ake ba wa motocin nan da kuma shiru za ku ya ci gaba da cin riba ba tare da kun yi
ko da ba ba mu an ba mu an ga haka ka ba mu mana tukunna an mun yi haka sai ka kawo mu da hujja amma mu mun kawo hujja mun kawo maka hujja kai hasashe kake yi mu kuma hujja ne da mu a hannun mu kace
to kun mutucin da ka nuna min kasan nan na ka nuna wasu hotuna na
eh ga sunan ai da lot numbers din da muna da takardun sa
eh to kasan kun huta yadda take ba wai a ido ne ake gane lafiyar ta ba mamaki yanzu yadda aka faɗa din nan wayannan mutucin ko gyara su za a yi akwai mutar da sai an kashe makudan kudade ko gyara su za ta yi ba ta yi
kana nema ka kai ni inda ba na so in je kuma ba na son mu kai ga haka kana nema ka kai ni in yi wani magana amma ba mu kai fagen yin wannan maganar ba
wace magana ce da harar ba za
ka yi magana takardun da ake siyarwa din ai ba takardun da ba farashin da aka bayar aka rubuta akan takardun haka ake sayar da takardun ba amma ni na sayi mota daya a Benin Volvo truck naira 1,500,000 a irin wannan takardun kuma na yi ne dan in kafa shaida kuma motar tana nan 1,500,000 na siya ta
ita ma ta gwanjonci?
Ta gwanjoni a jini
nawa ya kamata ita ma irin ta 10,000,000
irin wannan ce a sai da ita 2,000 motar da za ka sai da ita 1,500,000 ko 1,400,000 a ce an sai da ta a naira 80,000 duk irin waɗannan ɗin ne
to yanzu kai da ka siya 1,500,000 nawa za ka sayar kin
na siya ne dan kafa hujja domin ni ba na kuɗi na sai da zakara
wato kai
domin ne magana yanzu za a ce ba haka bane to ni na siya da kuɗi na
wato mana kai zargin da kake abinda yake kan takarda daban ni an zo karban kuɗi kuma daban
wannan haka yake kun kuma ƙarya ne ni na siya daya
to ya nuna
kuma tana nan a ƙasa zan kai ka ganta in kana so ka ganta ka dau hoto ka buga duniya su gani
wato mana jami'an ne za su fito da takarda su ce ma ga takarda amma kai kaza za ka biya sai ka amince
ni dai ban sani ba amma ni dai na sayi takarda kuma ta gwanjon custom direct auction allocation a Benin wanda na tura ya je ya so min da ya sayar min da ya sayi mota Alhaji Uba Bauchi
amma an baka wani receipt ko kuma wancan
na mota ba amma za sai gaibu ne an bani receipt ma
na miliyan wa na miliyoyi
na miliyoyi na miliyoyi
a to haka ne kudin sun koma aljihun gwamnati kenan
a'a to ni abinda za a sayar maka da shi daban abinda za a sa wa gwamnati a cikin akauntinta daban
yawwa to ai zargin magana da muke
yi
tunda ga ai magana
abinda ta ayyana ba na gaya maka ba na nuna maka wata mota ba Mercedes CLK ko GLK ba nuna maka ba na nuna maka hoton ta ai kuma na nuna maka kudin da aka sayar da ita
Alhaji Musa ya karshe yi mana sharhi menene kuke zargin gaba daya a takaice custom tana yi yanzu karkashin shi shugaba Hamid Ali
mu ba zargi nake yi ba muna da takardu a hannu in ka ce zargi kaga ba mu da shaida to amma ni abin da nake faɗa shi Abdullahi Ali ko waye sunan shi ka ce mishi ni Musa Kura na ce akwai takardu a hannuna wanda controller AD Sunusi ya sa wa hannu wanda ya ba shi iko ko ya ba shi izinin ya sa hannu controller general na custom wannan takardun suna hannuna kuma suna hannun jami'a abin kungiyar mu su zo su ce ƙarya ne ba haka magana take ba
a makon da ya gabata hukumar custom ta bakin mukaddashin kakakinta Abdullahi Aliyu mai wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da ɗan gwanjan ke magana matattu ne da aka murƙushe su nan sake sarrafa su
So da farko abin da nake so nuna muku shiwa tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka tace ai kaza idan aka ce ga abin da doka tace zai ci to abin da doka tace abin da yazo farko da yazo akan kayakin nan da suke shiga overtime ko CJO abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taba yin irin shi a hukumar custom ba ko a Najeriya gaba daya wanda duk wani dan Najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar 18 yana biyan haraji wannan kaidojin ya cika su sannan ba custom bane shi sannan kuma ba dan uwan wani custom bane ba shi zai iya zuwa da kai portal yana na website din app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani dan Najeriya da dama da zai fa'idanta da wannan abu to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowa dan Najeriya ya samu dama wani app kai kanka zaka bani an saka ce a ba dan Najeriya dama kowa you bid da kowa abin da ke kira bid ban san yanda zan fade shi da Hausa ba wannan bidding din zaka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the end za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka dauka na farko kenan na biyu motocin da suke magana akan su da kai motoci da muke kira scraps scrap shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka dauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma daukan kayan hannu ya ake cewa kayan fasakauri suka zo suka kara karban wannan motocin suka gyara suka dinga diba shinkafa ko dibar wuyi ko dibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abin da ake kira reputation na wanda suke melting karfi a dawo da shi a amfani da shi abin da kuma muke kira material reuse a sake su ko recycling sorry recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa ai amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zama mana kaman nuisance a cikin dukkan ka je customs in ka je da kanka idanuwanka wannan yake da suna office na customs dake kasan za ga motocin ga sunan azube su wa'annan allocation ake ana ba smelting companies su zo su karba su daddatsa su wa'an su ma a cikin wurin za su daddatsa su za su sassara su sannan sai su hada su tafi da su a scrap a je a sake yin wani abu da su sannan kuma kwanaki ma motocin mu kanmu wanda muke amfani da su wanda aka yi gwanjan su su kansu wa'annan motocin an yi amfani da su auctioneers wajen auctioning wa'annan motocin ta hanyar su aka yi motocin customs idan ka kama kaya ba kana kama kaya ba kawai sai ka je kai gwanjan su da kai wa'adin da wannan abin yake da shi na wanda zaka yi amfani da shi farko in ka kama kaya zaka bada wannan lokacin in ka bada wannan lokacin ba kana kama kaya ba zaka je kawai ka je kai gwanjan su sai ka kai su court da kai abin da ake kira court condemnation so in an yi court condemnation sannan sai ka zo sannan a zo a yi magana auction wannan kuma court condemnation speed wannan gudu na lokaci sauri da za a amfani da shi a court condemnation ba custom bace za ta yi determining phase in saurin sa wannan zaka kai federal high court court kai filing condemnation in ka kai federal high court su court su alkali zai duba ga wannan kayan yin sentence za a forfeiting din su to federal government ya zamanto sun zama kayayyakin mallaka ma gwamnati ba custom ba an mallaka ma gwamnati so kaga da kai doka da kai kaida ba wai da kaya sun zo ba kawai suna zuwa wani kayan ma yana litigation yana da kai kara an kai a court akan kayan ko ba wai kaya kana zuwa kana kama ba kawai sai ka tafi sai ka fara gwanjan su ba ba haka ake yi ba sai ka kai court
mukaddashin kakacin hukumar kwastan kenan Abdullahi Aliyu mai wada masu sauraro a nan muka karshen wannan shiri a kuma za mu saka ido domin shiri da lamarin yadda gwanjan kaya ke tafiya a hukumar kwastan domin dawowa don sanar da ku sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu don jin wani sabon shiri yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da Mai Kaya ni Sarfi Lahashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya
Shau Madalla an gaishe ka Sarfi Lahashin Gumal masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice
wasu ƴan bindiga sun kai hari kan wani barikin soja da kuma wani gari a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kashe sojoji tara, ƴan sanda biyu da kuma wasu fararen hula, inji majiyoyin tsaro da kuma mazauna wuraren a jiya Lahadi, wanda shine tashin hankali na baya-bayan nan a yankin.
To masu sauraro, an muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmus Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau, Ike Tafu, Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Assalamu.